sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. Fa cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa ƴan adawa a Jamhuriyar Niger sun ce sun dauki matakan kame da daure duk wanda aka kama a rumfunan zabe. Yana rabon kuɗi don sayan kuɗin jama'a. Har ila yau game da zaben na Niger, ƴan Niger da ke zama a birnin Lagos a Nigeria sun bayyana fatan alheri da kuma gargaɗi ga ƴan ƙasar da za su yi zaɓe. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin ansoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma duk kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yayin da ya rage ƴan sa'o'i kaɗan a gudanar da zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Niger, haɗe da na ƴan majalisar dokoki, ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumomin da ke da alhakin tafiyar da sha'anin zaɓe na ci gaba da ƙara jan hankalin jama'a don ganin komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. Kwatankwacin yadda aka gani a yayin zaben ƙananan hukumomi da aka yi ranar 13 ga watan nan na Disamba. Wakilin muryar Amurka, Sulaiman Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
ƴan takara akalla 30 ne ke shirin fafatawa da nufin ɗare kujerar shugabancin ƙasar ta Niger a zaben na gobe Lahadi 27 ga watan Disamba, yayin da wasu dubban ƴan takara daga jam'iyyun siyasa daban-daban ke fatan samun yardar jama'a don shiga zauren majalisar dokokin ƙasa mai kujerun wakilci 171. Sabili kenan ƙungiyoyin sa ido waɗanda suka hada da RGRN da MGCPS da SICOPROD ke ƙara kiran ƴan siyasa su kasance masu nuna halin dattako a tsawon wannan lokaci mai matukar muhimmanci. Anda Musa Garba shine kakakin wannan hadaka.
Ta hay zabe ta hay kasa ce. Mun yi kira ga ƴan siyasa gabaki ɗan su, su dibi Allah, su dibi kasa. In za su furta magana, su furta magana ta ƙware. Hitina kwana takai ba su takala. Buri guda ne ake matsayi. Kasa waka ta muci. Banda ita ba mu da wata. Kenan gabaki ɗan sai mun yi taka tsantsan domin a samu ai zaben ga lami lahiya a kare shi lami lahiya saboda ci gaban kasar mu.
Amfani da matasa a irin wannan lokaci na gudanar da zabe wani al'amari ne da ya zama ruwan dare a kasashen nahiyar Afirka. Saboda haka waɗannan kungiyoyi ke yi wa matasan Niger hannun ka mai sanda.
Duk irin dan guntun goron da wani can zai ba su domin shi su yi tattara na tsaye kar su yarda da shi. So san kasa ce suka yi ma kuma so san da kasar ga in ta gyaru ta su ce su ne ake yi ma kuma da iznillahi ta'ala a gaba su ne yalla za su maye gurbin wannan wurare na wannan mutane ke na su yi ladabi su zabi wanda suka so wanda ra'ayinsu ya ba su domin mu samu wakilai wanda su tayin muna da kasar ga
a jajibirin wannan zabe. Wata tawagar hadin gwiwar Seni da hukumar raya karkara ta majalisar dinkin duniya wato UNDP ko PNUD ta kira taron fadakarwa a birnin Yamai bayan kammala zagayen illahirin jihohin Niger da nufin tunatar da mata da matasa muhimmancin zabe da matsayin da suke da shi a irin wannan lokaci na tashi aya da tsakuwa a tsakanin ƴan siyasa. Jami'a a hukumar zabe kusa a ƙungiyoyin kare haƙƙin mata Madam Katambe Maryama na daga cikin waɗanda suka shirya wannan zama.
Mun gaji da mu tura mota ta tashi a bar mu da kura cikin wanga zabe da an kai na ƙananan hukumomi an samu mata da yawa cikin wanga na majalisoci kuma har yanzu akwai mata da yawa. Muna son yaro su samu su shiga siyasa amma ba shiga siyasa ta hada ba a'a siyasa ba hada bane siyasa ra'ayi ne.
Tunda dai aka rufe yakin zabe a 12 daren jiya Juma'a a fadin wannan kasa yayin da aunin yau Asabar wasu mazaunan Yamai ke tafiya yankunan da suka rijista domin kada kur'unsu a gobe Lahadi 27 ga wata. Hukumar zabe ta ce a bisa ka'ida runhunan zabe za su bude daga karfe 8 na safe zuwa 7 na yamma a gogon wannan kasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An samu bullar sabon nau'in cutar coronavirus da ke yaduwa a Birtaniya a kasar Sweden bayan da wani matafiyi daga Birtaniya ya fara rashin lafiya a lokacin da ya isa kasar bayan da gwajin cutar ya nuna yana dauke da coronavirus a cewar hukumar lafiyar Sweden a yau Asabar. Jami'ar hukumar lafiya ta kasar Sara Byfors ta faɗa a wani taron manema labarai cewa matafiyin wanda ba a bayyana sunansa ba, an killace shi bayan da ya isa Sweden, kuma ba a ƙara samun wasu da suka kamu da cutar ba a lokacin. A halin da ake ciki, a yau Asabar ne ƙasar Faransa ta karɓi rigakafin cutar coronavirus na kamfanin Pfizer da BioNTech kashi na farko, wanda aka kai asibitocin da ke birnin Paris. A gobe Lahadi ne ake shirin fara yin allurar rigakafin a wasu cibiyoyin kula da masu manyan shekaru guda biyu. A ranar kuma ake sa ran sauran ƙasashen Turai za su fara yin allurar rigakafin. Ƙasar Faransa ta sanar da samun mutane sama da miliyan 2.6 da suka kamu da COVID-19 da kuma mace-mace 62,500. Jami'an lafiya sun ce a karon farko sun samu wanda ya kamu da sabon nau'in cutar ta coronavirus, wanda ta sa aka sanya sabon matakan kulle a Birtaniya da kuma takaita tafiye-tafiye zuwa wasu ƙasashen ga 'yan Birtaniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe jami'an wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya daga Burundi guda uku, wasu biyu kuma sun jakkata a jiya Juma'a a wani hari da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wasu mayaka ne da ba a sani ba saka kai shi a ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, yayin da ƙasar ke shirin yin babban zaben ta ranar Lahadi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa cewa farmakin da aka kai kan dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya da na yankin Afirka ta tsakiya a garin da kowa da ke yankin Kemu da garin Bakoma da ke yankin Umbomo aka kai su, amma sanarwar ba ta yi ƙarin bayani ba. Stéphane Dujarric, mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, ya ce har-haren da aka kai kan jami'an wanzar da zaman lafiyar na Majalisar Ɗinkin Duniya na iya zama laifuffukan yaƙi. Guterres, a cewar sanarwar, ya yi kira ga hukumomin ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka da su gudanar da bincike a kan mummunan harin su kuma hukunta waɗanda suka aikata laifin. Wasu hare-hare da Isra'ila ta kai kan Siriya a jiya Juma'a sun yi sanadiyar kisan akalla mayaka 6 da ke samun goyon bayan Iran, a cewar wani mai sa ido kan yaƙi. Makaman masu linzami da aka harba daga wani filin jirgin saman yaƙi a Lebanon ya taɓa wasu wurare da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke riƙe da su a gundumar Masyaf da ke lardin Hama, a cewar Rami Abdulrahman na ƙungiyar Observatory. Wani makamin kuma da aka harba ya auna wata cibiyar bincike ta gwamnati inda ake kera makamai masu linzami ake kuma ajiye su, a cewar kungiyar wadda mazaunanta ke Birtaniya.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shirye-shiryen zaben Nijar gobe Lahadi 27 ga watan Disamba, 'yan adawar ƙasar sun ce sun dauki matakan kame da daure duk wanda aka kama a rumfunan zaɓe yana rabon kuɗi don sayan kuɗin jama'a idan har jami'an tsaro ba su hana yin hakan ba, tunda doka ta haramta yin hakan a nan Nijar. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aika mana da shi.
Ana ƙasa ga awoyi kalilan kamin a buɗe rumfunan zaɓe na shugaban ƙasa zagaye na farko da na 'yan majalisun dokoki na ƙasa a jamhuriyar Nijar. 'Yan adawa ne suka ce so guda ake ƙone gujiyar makaho domin sun ɗauki matakai akan duk 'yan siyasar da za su nufatar rumfunan zaɓe da niyyar rabon kuɗaɗe don sayan ƙuri'u. Maitar Abdulmuni shi ne jagoran jam'iyyar RDR Canji ta tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman dan takarar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa.
Duk abin da doka ta tsara shine mun ka tsara na kwanciyar hankali da bin dokoki na zabe da dokoki na ƙasa. Amma akwai jagorori wanda an kasa waɗanda ke kula da tsaro bisa harkar ƙasa su a tsare da doka. Wancan lokaci da ya wuce an dauki mutane an bar su, jami'an tsaro sun yi banza da su suna rabon kuɗi kamar kasuwa. Tunda dai doka ta hana, ƙasa ta hana, ta musulunci ta hana, kuma laihina kuma an gayi su shugabannin nan na tsaro, muddin sun ka bar su ha suna rarrabo cikin kuɗi cikin al'umma, to mu kuma mun ɗauki matakai.
Wani matakai?
Matakan da mun ka ɗauka muna haɗa ma jami'an tsaro, in ba su gani ba mu ce ga ana ana rabon kuɗi. In ba su zo sun ka hana ba, muna da matakan da mun ka ɗauka duk wanda ya kuskura yana rabon kuɗi, duk wani kancin duniya yana iya fuskantar shi, mu turmuje shi, nan ɗauki matakai. Wanda wanda za mu sawa ya rama jiya ƙari wanda za su lankwashe shi su amshi kuɗin na su wace mu mutane shi dan ba kuɗin shi ba ko kuma su hukumar da sun ka dauke nauyin tsaron doka su tsare doka tun da rabon kuɗi ta kama doka na in kuma sun ka kuskura sun ka bar su wallahi komai abu ko ga mai rabon kuɗi wurin zaben nan shi ya ja maka
shi ma Alhaji Bello na Alhaji Musa na jam'iyyar Adan Karkara ta Sani Ateya ya yi irin wannan barazanar ga dukkan 'yan siyasar da za su nufatar rumfunan zaɓe da kuɗi don sayan ƙuri'un jama'a.
To wallahi ɗan jarida mun ɗau matakin da duk wanda ya raba kuɗi bakin ruwa za mu ɗarme shi saboda a samu zama lahiya. Za mu ɗarme shi da ya goyi dam sannan mu aje in mun ka aje in iniye mu sike shi saboda mu dai ba mu da kuɗin da za mu bada kuma dokata ta hana a bada kuɗi. Tunda dokata ta hana a bada kuɗi ko muna da kuɗin da za mu bada mu ba mu bada saboda bai yiwuwa ka bada cin hanci. Allah ya haramta cin hanci. Kenan ka bari in abun kware kake ka hudi irin ayyukan da kai na alheri cikin garin kwannin mutane su zabe ka. Ko ɗaya da guda kai ayyukan da kun kai yau na shekara goma to sai ka hudi ɗaya daga cikin wanda kun kai na alheri. Kenan dan haka nan magana kuɗi ta za su hiddowa mu ko mun hidda matasa majakari masu son mu wanda duk an gani ya haddo kuɗi a ɗarme mana shi sai in ya ƙare.
Sai dai a jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki an ce an yarda da wannan matakan da adawa suka ce za su dauka. Domin adawar ne ke rabon kuɗaɗe da sayan ƙuri'un jama'a ba masu mulki ba in ji Umaru na mesaje.
Abinda ya sa su 'yan adawa mutane ne waɗanda ya zan mazari ba a san gaban kawa. Saboda mu dai ba a faɗa mana komi cikin garin kwanni. Maganar kuɗi su ka rabon kuɗi tunda ni ƙwarai tunda ni har rikici ni ga ni har rikici mun ka samu da su cikin wajen mu kan wannan rikicin.
Suna
rabon kuɗin.
Su
ƙwarai da gaske su ka yi ne mu mun san suna yi. Wannan maganganu da suka faɗi da birta ta taka musu.
Ita wannan muka dawo kan wannan magana kuɗi ita ya kaga wannan mataki da sun ka ɗauka.
A mu ba kuɗi mu mu mai gwajin kuɗi ba mu abinda mun kai gwaji ai aikin da shugaban ƙasa ya yi kuma kowa ya gani.
To yanzu ku kun yarda duk wanda aka gani shi na rabon kuɗi a kame shi a ƙarme shi.
Ƙwarai mu mun yarda. Mu mun yarda. Ai mu abinda sa gwamma da sun ka faɗi wagga. Ai yanzu na za mu ƙara sa musu idanu tunda mu mun san sun yi rabo. Mu kyale suna mun kai mun san ko sun raba kuɗi raban banza na don shugaban ƙasa ya muna aiki ƙasa ga zahiri wanda kamfani ta ƙari da ikon Allah.
Maro in ka ce da karban kuɗi sai ce da ba su aiki ba su abin da ba su da mulki na za su ganin.
A yan da a ko wanda mun kai mulki ƙasa ga su sun ka hito suna da mulki ko
suna nake fishe da kuɗi.
Mu ai tare da duk cewa ne da an kai ƙasa ga tare da su an kai.
Haruna Mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna Mamman bako. Har ila yau a Niger din, ƴan Niger mazauna birnin Lagos a Nigeria sun bayyana fatan alheri da kuma yin kira ga ƴan ƙasar masu yin zaɓe da su yi zaɓen cikin kwanciyar hankali. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aika mana da ƙarin bayani.
Yayin da ake sa ran gudanar da zaɓen ƙasa a jamhuriyar Niger a ranar 27 ga wannan wata na Disamba, al'ummar jamhuriyar Niger mazauna Najeriya ba basa baya ba wajen ci gaba da tofa albarkacin bakunansu game da wannan zaɓe da za a gudanar. Ko da yake mazauna ƙasashen ƙetare a wannan zaɓe da za a gudanar sun bayyana shin jin daɗin su ganin ba a ba su damar kaɗa ƙuri'unsu ba kamar da aka yi a zaɓen da ya gabata. Sai dai kuma hakan bai hana su yin fatan alheri da kuma ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba kamar yadda wasu mazauna Najeriya suka shaida man a hirar da na yi da su.
Ito da farko dai sunana Mamman Dahiru daga garin Difa mazauni Najeriya nan garin Lagos. Gaskiya zaɓe dai wanga da attahe abinda muka fata Allah ya sa a yi lahiya a gama lahiya. Muna farin ciki da Allah ya kai mu da rai da lahiya za mu ga wanga zaɓe amma abinda ka damu mun nan gare shi na da a ba mu daman mu ma mu samu mu yi wanga zaɓe na bana ba. To duk da haka dai sai dai mu yi fata Allah ya sa a yi lahiya a kare shi lahiya. Abinda zan iya faɗi annan wanga lokaci.
Assalamu alaikum, sunana Abdulrahman Ahmad Abdullahi wanda aka fi sani da zadan waka. Wanga zaɓe na wagga shekara aka ce bai yiwuwa ga duk mutanen da suke sauran ƙasasuwa da ba Niger suke ciki ba. Kaga eske kaga cewa wani model ne za a shigo da shi wanda ake tunani mutanen ƙasan ma kawai sun isa su yi zaɓe kuma zaɓen ya tabbata bisa nasara da kuma ci gaba insha Allah. Mu dai fatan da muke da shi ga kowace jam'iyya da kuma kowane shugaba da zai ba mu ci gaba da wanzuwa arziki da tattalin arziki a cikin ƙasar Niger mu shi muka fuso kuma shi zamu zaba kuma shi ne insha Allahu zai zama jagoran mu a cikin ƙasa Niger. Ni ba ni da wata farki guda da zaka ce ita nake so, ba ni da wani mutum guda wanda zaka ce shi nake so, a'a ni ina tare da mai gaskiya da kuma wanda zai ba wa ƙasar mu da mu matasa ci gaba, shi muke da bukata. Kuma ba ni kadai wanga ra'ayi yake waje na ba, ga duk wani matashi dan Niger da yake Niger da kuma wajen Niger, wanga tsari haka yake a wajensa. Muna nan za mu kafa, za mu tsare da Milvan Kent, za mu tabbatar da roƙon Allah, Allah Ubangiji ya bamu mai gaskiya. Wannan shine ra'ayina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Abdullahi Badi, dan Niger. Ina neman jaham kallon mutane matasa masu amfani da kafafen yaɗa labarai wajen tallata ɗan takararsu wanda za su zaɓa cikin ƙasa, da su san su kiyayi maganganun da za su zamye ciki, kuma su kiyayi furucin da za su zamye wa wannan ɗan takara nasu wanda yake shi ne abin ƙaunarsu, wanda suka gan shi ne mafi a'ala a gare su. Sannan kuma ina neman in kwatantawa su ainihin masu zaɓe na cikin ƙasa, da su tabbatarwa za su zaɓa a cikin ƙasa wanda shi zamzo ya shi zan yi musu aiki da komi cikin ƙasa.
Masu zaɓe kusan miliyan 7.5 ne ake sa ran za su kada ƙuri'an nasu na shugaban ƙasa da kuma na 'yan majalisu ranar Lahadi 27 ga wannan wata na Disamba. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
Madalla a gaida Babangida Jibrin. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa a kan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu, da suka hada da Alhaji Kakamai Yidi, Alhaji Bukar Gusuma Damasek da Babangida Sabiyalta Difa game da tarihin marigayi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Mamudu Tanja, wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar 24 ga watan Nuwamba. To idan malamai masu tambayar na saurare, ga wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaimuna Barma da jami'in da ya kasance mai magana a madadin marigayi shugaba Tanja, Alhaji Yakubu Alhassan da aka fi sani da Yakabi, wanda bayan da ya yi bayanin riƙon amana irin na Tanja, iya aiki da kuma gogewar da ta sa aka baiwa Tanja ɗin shugabancin MNSD, Barma ya ci gaba da masa tambaya kamar haka.
Kafin ya yi nasarar darewa karagar shugabancin ƙasa, ya yi adawa shekara da shekaru, kamar ya wannan lokaci ya kasance a gare shi.
A wannan lokacin da yake adawa, lokacin zumun je muna wuni da sauransu, in ya kirayi majalisar koli ta siyasar shi a zo a yi mitin, ba mai zuwa. Amma shi ya imani akwai lokacin da zai zo, kullum shi bai kare ba, saboda yana da ƙarfin imani sai ya ce lokaci ne zai zo. Ko mutane sun ce sun bar shi ba zai fushi da su, sai ya ce ku je ranar da muka neme ku kun dawo. Akwai ranar da muka zo aka ce gobe da safe, aka ce kowa ya fito lokacin bahari, sai aka ce bahari in an fito za a kashe mutane da sauransu. Muka fito mutum da ya wuce 370 da wani abu, sai a lokacin sauran mutane suka ce a mu ɗauki sunayen mutanen nan su ne kaɗai masu goyon bayan mu, ya ce kakku ɗauki sunansa, wanda ba su zo ba ma suna tare da mu, lokaci ne za su dawo. To kullum bai taɓa kariya ba, ya ce a wannan abun ba zai yiwu ba, saboda shi ya yi imanin lokaci in ya yi zai yi.
Cikin wani yanayi za a iya cewa shugaba Tanja Muhammadu ya tsinci kansa ciki bayan juyin mulkin nan na watan Fabrairun shekarar 2010.
Abin da yake bani mamaki, lokacin da aka yi mishi juyin mulki aka fito da shi, ya kalli gabas da yamma ko ina, ya ce musu gaskiya ne, rana ne ta ɓaci, yau rana ta ɓaci. Na je na samu shi yana cikin kurkukun shi, na zo na ce president ka kai nadama, na ce abin da kai niya ne kai, kowa ya san ka, saboda ba saboda kanka kai ba, saboda ƙasa kai.
Wato tazarcin da yake nan?
Tazarcin da yake. Na ce saboda ƙasa kai, kamar mutum ne Allah abin da ya maka, kamar mutum ne wandon shi ya tsage, kamar ya ɗauki rigan shi ya rihe, haka Allah ya maka. Don yayin da diran musulmi yake ɓaci, daraja shi take ƙaruwa wajen Allah. balle in mutum adali ne.
Waɗanne ne muhimman abubuwa da shugaba Tanja Muhammad ya yi a zamaninsa wanda ya bambanta shi da sauran shugabanni?
Lokacin da ya zo fuddaman nan man fetur ba wasa ba ne, saboda lokacin ya san Eso ta zo ta yi shekara da shekaru, Petronas ta zo ta yi shekara da shekaru, ya ce wa Bush ina so in fidda wannan mai. Sai bayan wata uku aka ba shi hamsa cewa su yanzu ba su tashi fidda mai cikin Sahara ba. Ya ce kenan kun fita, ya aika China. Ya ce man nan an san akwai shi, ba wai zuwa za a yi a ce ba za a yi bincike ce a kaza, ka zo mini. Shugaban kasan China ya yi dariya, ya ce za a zo a tona. Ya ce kuma in za a tona a shekarar nake son raffinery matata, duk inda aka tona mai babu inda a shekarar da aka tona mai kuma aka yi matata sai Niger. Kuma ya ce zan kira arewacin Najeriya in ce musu nawa ne man da kuke sha duka. Ya ce in na ba su mai tacece su kuma sai in ce musu su bani danyen mai a waje, sai in zo na cikin gida sai in rage mishi farashi kamar $70 da kudin nan da na saida mai danye. Haka ne niyyar shi.
Wasu na cewa ba wai maganar tazarce ba ne yasa aka yi masa juyin mulki, a rashin jituwar da ke tsakaninsa da kasar Faransa akan maganar farashin karfen uranium ne yasa
aka ce in kana gaba da sarki ko kana gaba da wani wanda ya yi ƙarfin ka, duk abin da ya faru za a ce maka shi ne ka san kaddara ce akan kaddara. Amma Tanja akan hakkin talakawa ya yarda ya bada ranshi. Lokacin da ya zo zai yi wannan tazarcen ya san ya bada ranshi, ya ce uranium mu a ƙasar mu ake yi, sai dai a aje a ni ganawa ganaka, amma ba zai yiwu ba a ce kullun kawai mu sai abin da aka ba mu. Shugaban Areva ta zo ta ce mishi ai shugaba Sarkozy yana gayyatar ka Faransa, ya ce a'a ku dawo, uranium a Niger yake, shi ne zai zo Niger mai magana uranium. Shugaba Sarkozy ya tashi ya zo nan, da ya zo nan suna zaune da Tanja, saboda ya damu da zuwan ya san ba mutum bane wanda zaka lankwasa. Da ya zo suna airport tare da Tanja a zamne, matar shi ta kira shi, shi yake gayawa Tanja, matar shi ta kira shi ta ce mutumin nan da kana jin tsoro na Niger ya karbe ka, ya ce ya karbe ni gani nan a gaban shi, amma mutum ne wanda ba a nade shi. Akwai lokacin da Kaddafi ya fara zuwa nan, kasan mutanen Kaddafi na kusa da shi suna ture-ture, sai suka ture yadda kankin shi, sai yance musu wannan shi ma kanan ne kamar kanan ɗinku. Sai Kaddafi ya musu magana ya ce ku daina. To shi Tanja akan
akwai kishin ƙasa,
akwai kishin ƙasa kuma ba ruwan shi da kwaɗayi, ba a taɓa shiga lungu da shi ba don ƙashin kanshi.
An lura cewa ya fi baiwa matsalolin mutanen karkara fifiko, me yasa haka?
Mutanen karkara akwai lokacin da saboda mun san alaƙar shi da mutanen karkara, idan Tanja muka ga hadari a gari ko kuma muka ji labarin abubuwan da ya yi ya karɓu a wurin mutane, idan muka zo hirar da za mu yi mishi mu ce yau daga gegime har ka zo tera za a yi ruwa, saboda sai ya riƙa murza hannu, duk abin da kake so na abin da ya kamata abin da yake yiwuwa zai yi maka a ranar, saboda shi rayuwar da yake yi kawai ta talakaci. Shi tunanin shi akwai lokacin da ya ce akwai rijiyoyi wanda yake so ya je, ya ce akwai inda kilo 7 za su je mata su ɗauko ruwa, kuma mita 100 rijiya, kuma in sun zo ana jira a ɗaura tukunya su za su yi abinci. Ya ce Allahu Akbar, su yake tunawa. Ya ce shi ba wani mutanen birni ba ne. Akwai lokacin da ya ce a shugabancin shi so yake ya je ya yi wata 6 a Tawa, ya yi wata 6 a Maraɗi, ya yi wata 6 a wuri kaza. Ya ce ba in ka an zauna a nan sai dai a yi saurari masu ce a yi kaza, amma ya ce gaskiya tana can karkara. To shi kullum tunanin shi mutanen karkara ya suke su rayu. Akwai lokacin da na zo na same shi yana cewa ina za a samu malami, ina na ce president menene, sai ya ce ina ji labarin fara a ƙasar Mauritania kacce zo Niger shi ne Adduatu. Ya ce in ka san wani malami yana tiran kowane gwamna, yana ce a yi addu'a malamai Ranjuma kan faran nan ya zo Niger. To irin wannan tunanin ne yake da shi har ya huto mutane suka gani karara. To mu ya sha ce mini ku da kuka zauna kusana wata ran sai an neme ku a ji wane ne Tanja. Ya ce mutum in ba na kirki ba ne, ya ce ko irin zaman nan na fada kakkai da shi. Ya ce shi a rayuwar shi bai da daman ya yi abin da ya ga dama, ya ce sunan shi international ne, saboda yana da 'yan'uwa a ko'ina, za a ce dan uwan ku da ya yi kaza ya riƙe mulki, wannan ba wurin jama'a kenan. Amma ya ce duk yawancin shi shi yana yi saboda Allah ne, wata ran Allah zai ce mishi Muhammadu ina amana da na baka. Ya ce mini wata ran wani ya hau da mulki bai wuce shekara biyu ba muna cikin hidimomi yace mini wata ran ba tarja bane bayan mutuwa ma yace wata ran ba tarja bane to shi irin wannan tunanin sai kaga an kuna magana da shi har wata ran nace mishi ai preza abin da kake yi din ai yanzu kai ka fita daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye nace ka san mutum da bera da mutum da tururuwa ba a hana su in sun ci abinci su aje na gobe tsuntsaye da sauran dabbobi in sun samu sun ci yau gobe kuma za su jira Allah ya kawo musu nace ka fita daga wanci daga layin mutane ka shiga layin tsuntsaye da sauransu saboda kullun tunanin shi ya mutane suke rayuwa kaga babu inda zaka ga mutum inda zaka san mutum wane ne mutum in bai samu sukunin duniya ko kuɗi ko mulki ba baka san shi ba in ya rasu
mutane na mamakin yadda shugaba Tanja Muhammadu ya jingine harkokin siyasa ya janye kansa kwata-kwata bayan juyin mulkin da ya kawo ƙarshen mulkinsa duk da cewa a wannan lokaci ma yana da farin jini sosai wajen jama'a
a ka san shi yana aiki da yana amfani da lokaci lokacin nan da ya so yayi wannan abu yace ya san wani general faransa yace idan kuka ci yaki kun ci yaki da kilo kaman 7 ko 20 sai ci baku kaman sai baka kai babba kaman soja guda 7 yace sai ka kafa tuta inda muka ci yace ka san akwai sauran mutane wanda ba su mutu ba ko ku dawo ko ku kafa tutar haka yayi ta zance shi tunda bai kai ba to sai ga kawai yanzu ba magana lokacin da aikin shi ya zo na wurin Allah aikin ya kare ba mutum bane saboda ya san kaddara ce daga wannan ba wucewa gaba kuma ya kara tashi yace zai wani siyasa anan ya jinganar da ita
yaya za a iya kwatanta gibin da rasuwar Tanja Muhammadu ta haddasa wa gaba daya
Tanja ya gama lafiya yayi abin kirki yau mutanen Niger misali ne a kasar duniya Niger karamar kasa ce amma a kasar duniya ta samu babban shugaba amana ta mutane wataran ba kai ba ne Allah zai tambaye ka amanan nan amana za a duba ba cancanta ko na zama shugaba ba da ni da ana da iyali na zamu ji dadi abinda zaka duba karshe irin na tanjan nan zaka duba karshen ka kasa zaka shiga kuma Allah ya tada ka inji annabi yace mutanen da suka binne kamar har karajin tahiyar takalmin su to shine tanja ya karbuwa kasashen Afrika to shine yau da mu da muka zauna tare da shi da mu ɗan ƙasa fiye da iyalin shi suna murnan gashi mun bi Tanja ga abin da yayi aifar wannan yana da kyau sosai kuma yau iyalin shi suna alfahari yau wannan zama dan Tanja ma babba alfahari ne saboda yau babu abin kunya a ce duniya kai wasu abubuwa daga baya a zo a akasi ka san rayuwar duniya zaman duniya na bayan ka kare aiki shi ya hiwuya amma shi ya zauna lafiya ba a tambaye shi ina kai kaza ina kaza ina kaza mun muna mishi kyakkyawan zato kuma Allah ya ƙara mishi rahama
menene abinda ƴan siyasa za su yi koyi da shi ƴan siyasa na yau
dukansu kowanne ya san Tanja Muhammadu ya zauna da shi da sauransu cikin ƴan kwanakin nan kalilan mun yi magana da Bazum ya ce mini sun zauna da Tanja yana yabon shi yace babu abin da bai tambaya Tanja bai mishi ba kuma ni ma na san daga wajen shi Tanja yana ganin shi mutumin kirki saboda shi zaman da muka yi shi ma inda naga ina kyautata zaton zai zama mutumin kirki daga zama da ni da shi muka yi ci a damana ka san damana nan ba daga gidan shi kadai yake magana ba kenan da duniya duka yake magana kuma an ce mutum ne wanda shi kullun yana duba abin da ya cancanta abin da ba za a ji kunya ba ka san al'ada yake inda na tabbatar da wannan shi horo ne daga horo ne yake horon da ya samu ina ga kusancin horon Tanja ne abubuwan da na fara gani da ya ce yaya damana sai na yi hada da inda Tanja ya ce ina ganin fara daga Mauritania kar su zo dinnan a lokacin sai na tuna wannan shi ma da kanshi sai da na gaya mishi na ce ka tuna mini da abin da wataran Tanja nan iske shi yana cewa ba na so fara da suke Mauritania su zo to muna kyautata zaton Allah ya tabbatar da alheri
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Yakubu Alhassan da aka sani da Yakabi wanda ya ansa mana tambayoyin da wakilinmu a Yamai Salamu Muna Barma da wanda ya hada mana sautin Haile Hailu ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai makon gobe.
Thomas Sararo baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Nigeria na jihar Kamuru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana yanzu ka madadin Maryam Dauda da tsiya da gabatarwa, sai kuma Hailu Haili ya ba da umarni. Ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta gajiya, ma assalamu.